Shirin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Talata 11 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, shugaban Amurka Joe Biden ya ce dangantaka tsakanin Amurka da Burtaniya tana nan daram duk da bambancin ra'ayi game da amfani da makamin bom mai fashi wato cluster munition. Sakamakon wani bincike da aka gudanar ya alakanta mutuwar akalla mutum 61 a kasashen Turai a bazarar bara da matsanancin zafi. Sannan an bada rahoton mutuwar akalla mutane 50 sakamakon barkewar annobar cutar kwalara a Afirka ta Kudu.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da wasu sunaye ke ci gaba da bayyana a yanar gizo a baya-bayan nan a Najeriya a matsayin sabbin ministocin da gwamnatin Najeriya za ta natsa. A hukumace dai babu wanda ya tabbatar da waɗannan sunayen. Ga abinda dan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC ke cewa game da batun.
Mutane su daina hanzari in aka dan yi hakuri nan da kwana kadan insha Allah akwai wa'adi da aka sa wata biyu ayi mukamai na ministoci mutane kasu yi sauri zai fito.
Wannan rabin da tuwa a hukuma kenan za ku ji karin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya na ci gaba da samun nasara akan yan bindiga a wasu sassan jihar Kebbi a arewa maso yammacin kasar. Da sai dai mazauna wasu sassan jihar Sokoto na cikin zaman zillimi saboda yadda yan bindigar ke komawa yankunan.
Ina bakin da tsoro su kuwa a lokacin da ga aka bindiga. Ko wani tsoron su kuwa sai na tarar da immigration suna kama wayansu mutane, mutanen ba su ji hausa ba su ji. Kuma da an kawo guda haka ya an kada irin dare mara ce sun da irin dukkan nan ta da wanda ake tsarka he bombom haka ga bindiga.
To za ku ji karin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace rana Talata a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin tsakanin wuya wanda Aliyu Mustafa ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sabahin wannan rana ga labaran duniya. Akalla mutane 50 sun riga mu gidan gaskiya a sakamakon barkewar annobar cutar kwalara a Afirka ta Kudu. Jami'an lafiya sun bada rahoton barkewar wata mummunar annobar cutar kwalara a gundumar Gauteng a kasar Afirka ta Kudu. Hukumomi sun ce zuwa yanzu akalla mutane 50 sun mutu sannan yawancin waɗanda suka mutu mazauna yankin Hammanskjöl ne. Jami'an lafiya sun shawarci mazauna yankin da su kula da abin da za su ci da kana su kula da matakan tsafta kamar wanke hannu da sauransu. Ita dai cutar kwalara tana yaduwa ne ta abinci da kuma ruwan sha da ke dauke da kwayoyin cutar da ke janyo kwalara. Alamomin cutar kuma sun hada da gudawa, amai da bushewar ruwan jiki. A yayin da ya kai ziyara ofishin Prime Minister Burtaniya a Downing Street a London gabanin taron NATO da za a fara yau Talata a Vilnius da ke kasar Lithuania, shugaban Amurka Joe Biden ya ce dangantakar Amurka da Burtaniya tana nan daram. Biden ya ce muna da abubuwa da dama da za mu tattauna, kuma a ra'ayina komai na tafiya yadda ya dace, dangantakar mu tana nan daram. Sunak ya ce wannan babbar dama ce gare mu domin ci gaba da abubuwan da muka fara tattaunawa akalla wata ɗaya da ya gabata a fadar White House inda muka rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta Atlantic. Wato yana nufin yarjejeniyar nan na yin aiki tare tsakanin Burtaniya da Amurka a bangarorin fasahar zamani, makamashi mai tsafta da muhimman ma'adanan ƙasa domin karya lagon China a faɗin duniya. Sai dai kuma sanarwar da Washington ta yi game da cewa za ta aike wa Ukraine nau'in bom mai ƴaƴa duk da cewa ƙasashe 123 cikin su har da Burtaniya sun haramta amfani da shi domin irin barnar da yake yi a ko bayan an harba shi. Sunak bai fito fili ya kushe wannan matakin da Amurka ta dauka ba, sai dai kuma a jawabinsa a ranar Asabar ya shaida cewa Burtaniya ta rattaba hannu a yarjejeniyar da ta haramta sarrafawa ko kuma amfani da bom mai fashi kana ba ta goyon amfani da bayan yin amfani da shi. Shugabannin kasashen na NATO za su gana ne a daidai lokacin da ake hasashen yiwuwar rashin zaman lafiya a Rasha bayan da shugaban mayakan Wagner Yevgeny Prigozhin ya yi yunkurin tawaye. tuni aka kora mayakan kungiyar hijira zuwa Belarus wacce take kan iyaka da kasar Lithuania. Masu gabatar da ƙara na tarayya a Manhattan a jiya Litinin sun yi tuhumi shugaban wata cibiyar bincike na Amurka da laifin zama wakilin China ba tare da yin rajista ba, kana an tuhume shi da kokarin yi wa kasar dillanci a wani cinikin makamai da kuma albarkatun mai na kasar Iran. Gal Luft dan Amurka da Isra'ila ne wanda ake tuhumar shi da daukar ma'aikata aiki da kuma biyan wani tsohon babban jami'in gwamnatin Amurka a madadin iyayen gidan shi dake China a shekara ta 2016 ba tare da yin rajista ba a matsayin wakilin kasashen ketare kamar yadda doka ta tanada.
To kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotannin mu. An shafe daren jiya a Najeriya jerin sunayen sabbin ministoci na yawo a yanar gizo. Duk da cewa ana sa ran shugaba Bola Ahmed Tinubu zai mika sunayen ministocinsa ga majalisar dattawan kasar nan ba dadewa ba, waɗanda suka bayyana ya zuwa yanzu tamkar na fatan alheri ne ko yada farfaganda da wasu ke yi don tallata sunayen wasu gwanayensu. Wakilin muryar Amurka Nasir Adam El-Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Sunayen da aka yayata da ba sunan wanda ya fitar da sanarwar, kamar yadda ake gani a bayanai masu tushe daga daraktan labaru na ofishin sakataren gwamnati Willie Bassey ko ma kakakin shugaba Tinubu wato Dele Alake, ba sunayen tsoffin ministocin gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba Buhari. Hakan shi ya ƙara ƙarfafa tunanin masu ganin sabon zubi ra'ayi, kamar yadda muƙarrabin shugaba Tinubu wato Ibrahim Kabir Masari ya haska wa muryar Amurka a rahoton mu na baya.
Ina ba su shawara su daina yaudarar kansu, su daina ɓata ma kansu lokaci, in ma abin kirki suka yi to su bari waɗansu su ma su zo su yi nasu irin nasu abin kirki ɗin. Idan kuma sabanin haka ne wanda muke ganin kusan hakan din ne, to a bari waɗanda za su zo su taka rawa, muna ganin inda rabo za su yi ma 'yan Najeriya abin da ya kamace su na alkhairi. Amma dai ba ni ba da shawara kuma ba ni goyon baya ko ba ni tunanin hakan ma za ta faru ɗin. Waɗanda suka yi wancan yau kuma su sake dawowa su yi wannan, dan ban san abin da za su gaya ma 'yan Najeriya ba, ban san kuma abin da za su gaya ma shi kanshi shugaban ƙasa ɗin na yanzu ba.
Kazalika an ga wasu jiyoyin irin zamfarana da sunayen ministoci biyu, tsohon gwamna Bello Matawalle da sanata Kabir Marafa. Haka ma mai rubutun ɓoyen ko masu rubutun ɓoyen sun ware wa jihar Edo ministoci biyu, wato Adams Oshimole da Farfesa Osumbo, inda a ɗaya ɓangaren kuma suka cika tsohon ƙaramin ministan kwadago Festus Keyamo burin zama babban ministan kwadago. Akalla an ga sunan madugun gwamnoni biyar da suka yi wa PDP bara'a ko ɗan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar wato tsohon gwamnan Rivers Nelson Wike a matsayin ministan 'yan sanda. Wasu tsoffin gwamnonin APC ma waɗanda ba za a yi mamaki ba in sun shiga jerin, irin Nasiru El-Rufa'i, Abdullahi Umar Ganduje da Abubakar Badaru sun fito a fatar, inda ba mamaki aka saka matar tsohon gwamnan Kebbi Zainab Bagudu a matsayin ministar kiwon lafiya da likita ce mai yaƙi da cutar kansa. Haka na Aishatu Dairu Binani da ke ƙalubalantar ayyana gwamna Umar Fintiri a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna Adamawa ta fito a jerin. Yayin da shi ma Jamilu Isiaka gwamna na kamfanin wuta na Ketco ya shiga a matsayin ƙaramin ministan ma'adinai. A dandalin manhajar WhatsApp ta kasuwar sayar da shanu ta Maliya a jihar Nasarawa, an taya shugaban ƙungiyar Miyetti Allah Kautal Hore Bello Bodejo murnar zama ƙaramin ministan ayyuka na musamman. Ana cewa sai Lami da Fulbe. Dan kwamitin gudanarwa na APC Dr. Ali Kumo ya ce ba buƙatar gaggawa daga waɗanda suka yaɗa bayanan marasa tushe, amma jerin na hakika ma na tafe.
Amma Nasiru, mutane su daina hanzari, in aka ɗan yi haƙuri nan da kwana kaɗan insha Allahu akwai wa'adi da aka sa wata biyu a yi muƙamai na ministoci, mutane kar su yi sauri, zai fito na gaskiyan officially wanda zai fito daga hannun shi shugaban ƙasa za a ji a daina gaggawa.
Za a jira a ga waɗanda za su zama ministocin gwamnatin Tinubu da aka ce 'yan siyasa za su ci gajiya, kuma za a yi la'akari da gudumawa daga jiha ko shawarar gwamnoni maimakon yadda tsohon shugaba Buhari ya naɗa ministocinsa bisa ga waɗanda ya sani ko ya gamu su ya yi aiki da su. Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sai da Nasir Adamu El-Hikaya, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban sashen Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da al'amuran jinkai ya shaida wa kamfanin dillancin AP cewa za a iya kwatanta tashin hankalin da ake ciki a Sudan da yakin basasa mai muni kana akwai bukatar da ke akwai ga kasashen duniya su samar da majalisar da za ta duba batun domin kawo ƙarshen rikicin. Martin Griffith ya bayyana haka ne jiya Litinin a sa'ilin da shugabannin yankunan suka gana a Ethiopia bayan rushewar yarjejeniyar sulhun da aka yi a kasar Saudi Arabia a watan Yuni. A halin yanzu dai Misra ta ce za ta zama mai masaukin bakin shugabanni daga kasashe masu makwabtaka da Sudan a ranar Alhamis domin kawo zaman lafiya, amma kuma bata bada muhimman bayani ba. Griffith ya ce akwai bukatar gaggawa ta ganin cewa an samar da wani sabon yanayin da zai bada damar tattaunawar da za ta kai ga amincewa a samar da taimakon jinkai da kuma kawo ƙarshen rikicin domin manyan motocin kayan jinkai su samu damar shiga lunguna, sannan kuma ya kasance duk wani dandalin da za a kafa yanzu ya samu wakilcin kungiyoyin jinkai. A ƙarshe, masana ilimin kimiyya sun ce ya yiwu matsanancin zafin da aka fuskanta a fadin kasashen Turai a bazarar bara ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 61,000 wanda aka alakanta da zafi. Sun ce sakamakon binciken nasu ya nuna bukatar da ke akwai ga gwamnatoci su magance matsalolin lafiyar da suke shafar dumamar yanayi. Sakamakon binciken nasu wanda aka wallafa a mujallar Nature Medicine a jiya Litinin, masu binciken sun duba alkaluman mutanen da suka mutu a hukumance daga kasashen Turai 35. Sun gano cewa adadin waɗanda suka rasu sun karu daga ƙarshen watan Mayu zuwa farkon watan Satumba a baran, inda aka kwatanta shi da adadin waɗanda suka mutu cikin shekaru 30. Binciken ya gano cewa hauhawar alkaluman mace-mace masu alaka da zafi yayi yawa tsakanin tsofaffi da mata a kasashen yankin Mediterranean, amma kuma alkaluman sun nuna cewa yayu matakan da aka dauka a kasar Faransa tun bayan wani matsanancin zafi da aka yi shekaru 20 da suka gabata sun kare samu mace-mace a sakamakon zafi a kasar a bara.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da wasu al'ummomi da ke arewacin Najeriya ke murnar nasarar da jami'an tsaro ke samu akan 'yan bindiga, al'ummomin wasu sassan jihar Sokoto na cikin yanayin fargaba saboda yadda 'yan bindigar ke shiga yankunan su. Wannan dai yana zuwa ne bayan da sojojin Najeriya suka fitattaki 'yan bindiga tare da ceto mutane fiye da 30 da aka yi garkuwa da su a jihar Kebbi a kwanan nan. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Yankin kudancin jihar Kebbi na daga cikin yankunan arewa maso yammacin Najeriya da jama'a suke fuskantar cin zarafi daga 'yan bindiga a yankuna kamar Bena, Wasago, Fakai, Mahuta da dai sauransu. To sai dai ƙarshen makon da ya gabata rahotanni sun nuna cewa dakarun sojin Najeriya tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro sun kai farmakin a sansanonin 'yan bindiga da ke yankunan kuma sun samu galaba a kan ɓarayin. Shugaban ƙaramin hukumar mulkin Danko Wasago Hussaini Aliyu Bena, wanda a farko ya sanar da cewa an ceto mutane 30 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su, ya ce bayanan baya-bayan nan sun nuna cewa adadin mutanen da dakarun sojin suka ceto ya haura 30, abinda ya ta'allaka ga kwarin gwiwa da gwamnati mai ci yanzu a jihar ke baiwa jami'an tsaron.
Allah ya sa an yi nasarori da dama, dan an yi disorient in camps da dama na baraji an kashe su sosai da sosai. Mutane waɗanda aka yi rescue din kamar yadda ka gani sun mahi waɗannan 30 din bisa ga waɗanda muka samu yanzu haka. Wasu akwai mutanen Zamfara, akwai mutanen Kwantakora, akwai mutanen Rijiyar Nagwamaci, akwai mutanen Nahuce da dai sauransu da dama.
Akan haka ne na nemi jin ta bakin wasu mutanen yankin waɗanda a can baya sun sha kokawa akan ayyukan 'yan bindiga. Koya suka kalli wannan aikin da jami'an tsaro suka yi yanzu?
Tunda ma ake ba a taɓa samun operation wanda ƙasar Benin suka ji daɗi ba irin wannan, ko ba a taɓa samun nasara ga operation yankin ƙasar Benin ba irin wannan lokaci. Manoma suna zuwa gona suna gyaggyara wurarensu suna batun gyaran noma.
Mai magana Alhassani Bena, bakin gurgudu gwamnati ta yi kokari gaskiya mun gani kuma mun gode Allah ya saka da alheri domin dai ni da ke magana nan yau inda ban da ikon zuwa wajen gonakin mu na samu na tashi
a ɗayan bangare kuwa a jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar Kebin wasu jama'a ne ke nuna fargaba akan wani samami da suka ga jami'an tsaro sun kai a wani wuri kuma sun kama mutane da suke tumar muggan yan ta'adda ne har ma na zanta da daya daga cikin mutanen da ke nuna fargabar
to sunana Lukman ma'aikaci daga nan bayin Sukuwa shedon gani nake da idanuna ina bakin ga tsinin Sukuwa a lokacin sai na ji ahalba din daga sai na ji bin da ta tashi har kusan so din to wani shirin Sukuwa sai na tarar da immigration suna kama wayansu mutane an bi wasu da gudu kasa wasu an ji su akan mota mutanen ba su ji Hausa ba su Turanci daga an kama guda haka ya an kada irin dai ne mara ce sai na ga irin jukkan nan ta da wanda ake sarka he bom bom haka da din daga sai da bullet gudu sai da gidan magazin haka sannan ko wani suna dauke da jukka ba a san komai a cikin jukkan gaba
tun tabi rundunar yan sanda akan ko ta samu wannan labari sai dai kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufai ya ce kawo yanzu ba su kai ga samun wannan labarin ba kuma na kira kakakin hukumar kula da shige da ficen baki a jihar Sokoto wanda ya shaida min cewa yana kan gudanar da aiki na musamman a wajen ofishin nasu kuma kontrolan hukumar yayi tafiya to ko dai wadanne mutane ne aka kama tun bayo bane masana lamuran tsaro ke bayar da shawara akan cewa yana da kyau idan za a yi yaki da yan ta'adda a rika yakar su bai daya a duk inda suke domin gudun kada a fargage su wani wuri su koma wani wuri na daban su ci gaba da ta'asar su yankuna da dama ne a Najeriya ke fama da matsalolin rashin tsaro inda mutane ke ci gaba da bukatar samun dauki domin magance matsalolin domin samun ci gaban kasa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Saka mai wuya
duk duniya ba ai towa ta France ta Paris da take da tarihi ba gaban yan wuta ke ba towa ta Washington da take gaban Washington da kanin ta gidan gwamnati ya ke cikin kuri sada ba ai alaji
abubuwan da suke gaba ɗaya sai ya nuna wa kanawa cewa babu wani bincike da suke kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje
ba mai ai ya ce Rabi Musa kon kusa mai ya sara
shi daga gurin da yake fada din yayi je ya gani yanzu ba gano bata nan januwar bata nan
wannan gandujen dai da ba sa so Allah yake san sa shine ya biya da kashi 70 da wani abu cikin 100 na ƴan makarantar da suka kai
wannan ba zai ce rushe rushe ne wai da ma ba ku da wata agenda ne
akan agenda kai
agenda da ma
barkaji
yanzu ga mutanen
ka
shi ne kawai agenda
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin wa Tinubu zai zaba daga Kano ya zama minista ganduje ne ko kuma kwankwaso sannan kuma a daidai lokacin da mutanen Kano suke fama da zafin rushe-rushen abubuwan da tsohuwar gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta yi wanda sabuwar gwamnatin Abba Gida-gida ta zo ta rusa irin su shaguna da gidaje da hotel-hotel da dai sauransu me yasa kuma ita wannan sabuwar gwamnatin ta NPP yanzu ta fito da tunanin cewa ya kamata ta tsaya da dubban ma'aikata daga aikin su kafin mu tsunda mu kan wannan bari mu jira ayoyin wasu kanawa game da wannan matakai na rushe-rushen abubuwa da aka fara musu a yanzu
sunana Abdullahi Mai Kana Zara cikakken dan jihar Kano wannan rusau da ake a jihar Kano mu a matsayin mu na ɗan jihar Kano sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ko ina so ake a zo jihar Kano domin bunƙasanta da kasuwanci shekara aru-aru amma yanzu wannan rusau ya mai da jihar baya kuma ga wata jarida can ta buga da nesha an tuwon wannan rusau din an yi asarar biliyan 126 a cikin kasa da kwana 7 akai wannan kuma daɗi ba shekara dubu wannan gari ana masa kirarin kasuwanci amma yau gaba ɗaya ta koma tar idan ka shigo
ni sunana Ibrahim Musa Buwa daga jihar Kano ake rusau ba na ganin laifinsa bisa dalili ɗaya biyu an ka koma a tsarin Abba da ya zo tun kafin ya zo gwamnatin nan ya yi alkawari da shi ya yi rali a kan wannan rusau da wanda bai sai wuri ba daidai ba ko ya sai wani wuri na gwamnati hakikalin gaskiya sun sanar da mutane kasi kasi in suka yi za su rushe so da haka ni a tunanina da ra'ayina ban ga laifin abu magana ta gaskiya kuma yanzu na ce ga duk wanda yake aka taba shi aka ce kai ya amu yayi to kuskure ne yayi wanda yake za a yi hukunci a kansa
haka ne to sannu ku da zuwa ga shirin mu na biyu na muhawara da wakilin mu na Kano Mahmudu Ibrahim Kwari shirya mana inda gari ya dauki bakuncin Umar Haruna Doguwa wanda shine shugaban jam'iyya mai mulki yanzu ta NPP a Kano tare da Ibrahim Zakari Sarina wanda shine sakataren jam'iyyar APC wacce ta bar mulki daga shabubban da zamu ji an taba yau har da shin suwaye daga cikin mutanen Ganduje suke dauka asirin sa suna kaiwa mutanen Kwankwaso amma mu fara da magana shi ya kamata a zargi Kwankwaso da abin da yake zargin Ganduje da aikatawa na roshe-roshe da sauransu
wannan kawai saboda ko Ganduje ne yayi amma daga kofar famfo zuwa kofar Gombai ai zuwa kofar Kabuga wannan Kwankwaso yayi baya idan ka zo ka duba masallaci wannan masallacin kofar mata ina so in tabbatar maka yamma zaka ga ko shi ya bayar idan ka je abbatuwa wannan makabartar ta abbatuwa ka zaga ya taka kuma road wallahi shi ne ya bayar
so kace so kace kamar kun yi koyi da shi ko kuma ne
wato
ko kuna so ku sai Kwankwaso ma ya kare kaida ne
idan gwamnati ta zo abinda kawai ake yi shi ne sai a duba abubuwa na gaskiya wane ne wanda aka yi shi a bisa kuskure kuma ya zai a gyara shi amma yanzu ka zo ka kakaka ba mutane dama ga halin da ake ciki na talauci ka zo ka hana mutane kasuwanci duk wani wanda kaga kuma ya goyi bayan wannan abu ina so in tabbatar maka kawai magana yake yake ina so isa ciroji ko ina so isa ciblo ko ina so isa ciwayar mutane amma ga dan kasuwa na Kano babu wanda zai zo yi wannan abu wanda na kuma mai
honorable Umar gaskiya ne cewa mai gidanku Madugu Rabi Musa Kwankwaso shi ma yayi wannan tsari na sai da kadarori ko filayen mallakar gwamnati
to ai wato kafin shi ga wannan maganar bari in ce kullun
ina mamaki da naji mutum yana kawo misali da harabi to duka mun je maka mun san maka lokacin da Ka'aba take ba take girman yanzu ma'ana Ka'aba fadada ta ake yi ba tsuke ta ake yi ba ba tsuke ta ake fara da ta ake ko gidan mai zo fara da shi ake amma ku masallacin idin nan symbol ne namu na samar shekara 200 cewar Kano garin musulunci ne duk da tsare da fili yake a Kano mutanen Kano sun yadda sun keɓe wani fili mai daraja sun ajewa addinin su dan zai shi wannan aka zo aka dau abin nan kuma da ni cewa ba mu bincike ba mun yi bincike kuma filayen da duk mun sani
magana da ake ya ce da kamata ya kulusu da kuka zo gwamnati ku fadawa misali cewa aiki diddiga ko kwamiti a saka ko a nemi kwararru
mutane
sannan a duba makomar waɗancan mutane
a yake so na gaya maka matsalar ita ce su lokacin da suke tafiya sun yi tsammanin sa tafiya ne a shugo amma suna tafiya ne bayan su akwai daga cikin gwamnatin ake fito mana da sarin gwamnati daga cikin gwamnatin lamashi muka san lamashi muka san nawaye lamashi muka bincike muka ga su waye bakin lamashi lamashi aka ba
to yana ba mama cikin da dama kuna cikin sa ba
lamashi aka ba daula to daga cikin gwamnatin ta su mun san wa aka ba asiya bayar ta kafin gwamnati an kawo mana file an kawo ta kazu asibiti ne yake at least mutum 1000 kilo asibiti aka rufe shi aka ba mutum dai mun san wa aka ba so duk wadannan abu kuma mun san kuma kace an ba ka an tsaka in kace an ce da kasuwanci gaba mamaki nake yanzu duk wanda yake kan tun koyi yajinka duk wanda yake kokarin mai nasin mutun ya ga mun tsakanin da Allah wannan titin ne akan tun koyi kwa kokarin mun wanda yake an ji intentionally an yanka filaye dan a tsuta guri dan ai guda to ai wannan shine ma ainihin guda da aka guri kuma magana da ganuwa da ake yi ni ya je Turkey a Istanbul na ga katanga katanga ta Istanbul idan bulo daya hwado ka dauke shi ka tana bar gudun ya dauke shi karfi da ai tarihi wani abu ne a zo a kama katanga da tsara ana tona kamun fada idan Ganduje layout ne ba yi layout ba bai yi ungo ba bai abin da ya gana ba mun yi magana ne ai mun san abin da muke yi amma ka zo katangar mu ta tarihi wanda turawa ma da suka zo 1909 idan ka fara yin cewa sai duk wata Afirka ba monument irin ta ok ta hauta da tsara kamar kawai sai kamar karo gari
to amma ai ya ce Rabi Musa Kwankwaso ma ya tsara
shi daga gurin da yake fada din yayi ya je gani yanzu ba gano ba ta nan ganuwar ba ta nan ai maka da miji ne ka zo kan gano ka ce wannan kan
ban ga ganin cewa a gurin mai gidan sa radio kun kusa
kai shi ba ai ba gurin da kuya ba shi ne ka ba gurin da kuya ba
ya gurin ya kuya
ba an tare su ne da wannan abu ba ko san kai ne zuri shi ba amma ba gurin da kuya
ba ba gurin sa kuma
kuya ba ni barka
a ai ba mu ganin kuya
ba ni barka mu ni barka
wato
barka gurin
shi wai
ya wuce mana yi eh ni ka ga ni wala irin sirri da nake a rayuwa shi ne cewa wannan mutum ne ka kona
wala da kace su magana da ake yi cewa kun ce an yi ba daidai ba galibin mutanen da suka mallaki abuna ko suke hada-hada kasuwanci a wuraren nan ɗan Kano ne ko kuma mazauna Kano ne ina
za ka baka da cewa
amma ina muku
misali bari bari
misali ko kuma muku
misali mun da mai bari misali misali shine na ga baka yanzu kamar alal misali makarantar daula yara 2000 ne karatu a ciki ni ina kuma jana ya dace ni na so da ka dace da bayan na tafi an kara karshe saboda karfin ta aka dauke ta aka hade ta da kewaye ciure a waɗannan filayen da muka faɗa a gaban wakil CEO
ai mun yi shi wannan rabin dama
ya ce ko
suka zo a gwamnati
daga nuka aka bayar
ba kuma da wakil CEO of all nan da suke ta magana bane
wato to ai abun ma da yaban dariya shine yanzu ne yake cewa wai muna cikin gwamnati ake gaya musu wannan wato kaga wato sun samu ne ta gulma ta wato ta bayan gida abin da ta kamata
a matsayin ka na gwamnati
no no
ka tare shi bai da ku abin mai fito
ai ai ba magana ta gaskiya abin da ta kamata kai shine ko a matsayin ka na gwamnati mai cikakken iko abin da za ka yi da kazo sai ka zo ka duba waɗannan abubuwa gaba ɗayan su shin wannan abin koda ganduje yayi kuskure ko yayi ba daidai ba ko ma me yayi kai kuma me za ka yi abubuwan da za ka gyara domin an zabo ka a ganin mutane don kai ka gyara waɗannan abubuwa amma ba kai lakari da mutane mutuncin su da kasuwancin su da iyalin su da komai ba a'a kawai bindata ka zo kawai shikenan ko ka zo ka saka tafila ka markade abubuwan da ta iya yiwa idan an yi asara ta wannan fiye da biliyan 100 din da ake magana ta yi ta iya yiwa ko kunkusu ganduje bai yi asara 100,000 ba a ciki domin abubuwan da suke yi gaba ɗaya sai ya nuna wa kanawa cewa babu wani bincike da suka yi kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje yayi bayan kuma duk dalilin da suke bayarwa idan Aminu Abdulsalam ya bada dalili gobe za ka ga gwamna ya bada wani sabon dalili za ka ga SSG wannan abinan din ya bada wani dalili babu ta yi ce fa wai abin da yasa suka rusa wannan monument na kofar Gambon House wai saboda akwai cross amma jiyan nan naji shi shekaran jiya kai naji shi yana cewa shi ƙarya ake masa bai ce ko abinan din cross ba bayan ni da shi ma ya gaya min ya ce da wannan gadar ta hotoro da wannan abinan din an je an dauka za a ga cross kai kaga run about na gidan gwamnati kaga magana yake yi wato ko kawai bai san ma abin da yake fada ba
honorable Haruna Dogo wai idan me yasao me ka maganar me shafi kuma shatale talan gidan gwamnati tun da
shi abin da ya shafi shatale talan gwamnati abin da ya shafi shatale talan gwamnati nan jikin makabarta ne dama shi ma ko dai jikin makabarta ne ko jikin makabarta ne
makabari ya magana
ko shagunan gwaggwa ne
honorable me yasa kuka rushe
abin da kuka rushe gidan gwamnati kuma rushe shatale talan gidan gwamnati
kuma da ku bari mu tsaya nan sai rana wace mu zo mu ci gaba da wannan muhawara din da kuma za mu ci gaba da bin diddigin dalilin da yasa aka rusa shatale talan nan kusa ga gidan gwamnati a Kano sannan kuma gaskiya na kwankuso ya kai yayan mutane kasashen waje da sunan karatu ya manta da su duk wannan suna cin abubuwan da za mu taba in Allah ya kai mu nan rana wace muna godiya ga su baki namu wato Alhaji Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NPP na Kano da kuma Alhaji Ibrahim Zakari Sirina magatakardan jam'iyyar APC a kanan dabo din sannan muna godiya ta musamman ga shi wakilin namu Muhammad Ibrahim Kwari da ya shirya mana wannan muhawara kuma ya cilo mana ita nan a madadin suruka Aliyu Mustafa Sakwato ne ke muku bankwana daga DC a huta lafiya
Allah gaida Aliyu Mustafa Sokoto to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya